الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد منا قار جدد قوديا جاء الله سبحانه وتعالى ميكو وميكوني واندي قوم ونينينا أصبر يونا وقوتاني جماعة 25 ga watan al-Muharram wadansu ba sa kiyaye lissafin abin nan yau 25 ga watan al-Muharram a wannan shekara ta 1445 a gidan miladiya kuma yau sha nawa kenan to yau 12 ga watan 8 shekara ta 2023 mun dawo din ci gaba da karatun wannan littafi al-Aqidatul Wasatiyyah na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya gafarta masa idan yan uwa ba su manta ba mun karkare bayani akan tarjuman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a takeicen takeitawa mun kawo abubuwan da suke da alaka da rayuwarsa tun daga haihuwarsa har ya zuwa mutuwarsa da irin jarabawan da ya gamu da shi da irin zurfin iliminsa da irin yabo na alkhairi da malamai suka yi akan sa wanda yake rayuwarsa tana cike da darussa ababen da idan ka bibi rayuwarsa inda kana nufin shari'a to zaka samu ababe na shari'a da yawa zaka samu ababen da za su haskaka maka a alakanka da Allah subhanahu wataala da kuma alakanka da bayin Allah to abin da ya rage mana shine mu shiga cikin littafin sai dai kafin mu shiga cikin littafin shi ma a takeice kuma a gurguje bari mu dan fadi kadan daga cikin abin da ya shafi littafin a jumlaci sunan littafin al-aqidatul wasatiyyah al-aqidatul wasatiyyah al-aqida dama kamar inda muka sani daga al-uqdani al-uqda shine kulli in aka ce al-aqida ana nufin wani kudiri da mutum ya kimsa a cikin zuciyarsa ya rifi da Allah wanda ke karatu nan da Allah ya hakuri ko wanda ke karatu gurna ne haka to a tashi shi a ba karatu mun san bane wani karatu gurna ne gurna ne haka abin da muke cewa shine alaqida dai ma'ananta wani kudiri da mutum ya kimshe shi a cikin zuciyarsa shine ma'anan alaqida da haka idan ana batun aqida ana batu ne na waɗansu aikace aikace da ke cikin zuciya ba lalai a gansu a sarari ba duk da kasancewan aqida idan ta kafu sosai a cikin zuciyan babu makawa ne kuma tina so a cikin gabobba amma asali in ana batun aqida ana batun wani abu ne wanda ke cikin zuciya wanda yake ba a iya ganin shi da ido ba a iya ganin shi da ido ballantana mutum ya ce ai na gani misali wanda ya ga kana sallah zai ce na ga kana sallah to amma aqida ita a cikin zuciya take ya za a yi mutum ya ganta ba a ganinta sai dai kuma idan ta kafu a cikin zuciyan tasirinta na naso a cikin gabobba sai gabobban mutum su rika aiwatar da abin da ya kudurta a cikin zuciyarsa kamar yadda yake na san mun sha yin bayani a cikin hadisin da zaka ji waɗansu suna kafa hujja da shi at-taqwa hahuna sai mutum ya banna ko ya kibin gaskiya in ka gaya masa gaskiya sai ya ce ai at-taqwa hahuna ai annabi ya ce taqwa na cikin zuciya ne eh la shak taqwa a cikin zuciya take amma idan taqwan ta zauna a cikin zuciyan zama mai kyau nagartacciyar zama to babu makawa ne kuma a gana santa a cikin gabumban dan adam bai yi wa mutum yana shan wiwi yana shan giya in kai magana sai ya ce at-taqwa hahuna ina nan da tsoron Allah a cikin zuciyata to ina tasirin tsoron Allah bai yi wa mutum yana sata in kai magana sai ya ce ai ina nan zuciyata cike take da tsoron Allah ina tsoron Allah bayan kuma ga abin da ke rusa tsoron Allah to ala ayi hal al-aqida dai wata abace wacce take a cikin zuciya take amma in ta kafu sosai to tasirin ta yana bayyana a cikin gabobba sunan littafin al-aqidatul wasatiyyah
Al-wasitiyya wato gari ne, al-wasit wani gari ne wanda ke tsakankanin Basra da Kufa, shine garin al-wasit. Kuma abin da ya faru, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya sanya ma wannan littafi suna al-aqidatul wasitiyya, ko kuma dan sunaye guda biyu ne ake kiran wannan littafi da shi. Akwai suna na nasaba, an nasabta littafin zuwa ga inda aka rubuta ta zuwa gare shi. Akwai kuma suna na content ɗin littafin, abinda littafin ta kunsa. Duka sunayen guda biyu malamai suna kiran wannan littafin. Shi ma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗe su duka guda biyun. Ko dai al-wasitiyya, al-aqidatul wasitiyya. Wasitiyyan kamar yadda nace gari ne daga cikin garuruwan da ke tsakankanin Basra da Kufa. Wani alƙali daga cikin manya-manyan alƙalan wannan gari shine ya kawo kukan shi ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa a garin mu, garin Wasit, al'amura fa sun taɓarɓare. Mas'alan aƙida ta zama kowa yana ƙudurta abin da ya ga dama ne, kuma ya ce zai bauta ma Allah da shi, shine kuma abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi. Da haka al'amura sun taɓarɓare, abubuwa sun lalace. Sai shi wannan alƙali ana kiran shi Radiyuddin. Sai ya nemi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wani littafi wanda zai ɗauki wannan littafin ya koma da wannan littafin garinsu, garin Wasit, wanda zai zama kamar madogara na masu son bin sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin aƙida. To shine Ibn Taymiyyah bayan sallar al'asar sai ya rubuta mishi wannan littafi, sai ya kira shi al-aqidatul wasitiyya, kamar wato wani wasiƙa ne aka rubuta zuwa ga mutanen garin Wasit. Shi garin Wasit, kamar yadda ka sani, a cikin tarihi akwai garuruwa da yawa da ake kiransu da Wasit. Akwai garuruwa da yawa a cikin tarihin Musulunci, Wasit, Wasit. Amma shi wannan Wasit ɗin wani gari ne wanda asalin shi Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi shi ya gina garin. Wato kamar irin yadda aka ƙirƙiri garin Abuja, kun gane? To haka nan shi Hajjaj bin Yusuf ya ƙirƙiri garin Wasit. Ya kashe kuɗi masu ɗimbin yawa akan yadda za a yi a gina garin. Aka gina garin, aka fitar da design abin nan taswiran yadda garin yake. Gari ne mai kyau, gari ne mai daɗin zama, gari ne wanda yake an salwantar da dukiya sosai a cikin shi. Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi shi ne ya wannan. To wannan garin wanda ke tsakankanin Basra da Kufa, to wannan shi ne Wasit ɗin da shi wancan Radiyuddin ɗin ya zo ya tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akan ya rubuta mishi wannan littafi wanda za ta zama wato madogara a cikin babin aƙida. To sunan littafin na biyu shi ne, Ibn Taymiyyah ya faɗi sunan littafin a farkon littafin, kuma lokacin da yake bayanin sanadin dalilin da yasa ya rubuta littafin duk ya kawo wannan, yake cewa wannan shi ne i'tiqadul firqatin najiya al-mansura ila qiyamis sa'a ahli sunnati wal jama'a. Da haka ana kiran wannan littafi da wannan suna, i'tiqadul firqatin najiya al-mansura ila qiyamis sa'a ahli sunnati wal jama'a. Mun sani cewa a cikin sunayen ahli sunna suna da sunaye waɗanda yake sunaye na yanka sosai, wanda yake an tsatso waɗannan sunaye ne daga cikin waɗansu hadisai waɗanda suka zo suka yi bayani akan ahli sunna. Daga ciki akwai al-firqatun najiya. Al-firqatun najiya wato kamar ka ce ƙungiyar da za ta ci nasara a duniya, za ta ci nasara gobe kiyama. Shi wannan ya samo asali ne a cikin wancan hadisi na iftiraqul umma, da manzon Allah yake bada labarin cewa Yahudi sun kasu kashi 71, Kirista kashi 72, wannan al'umman ta musulmi sai ta kasu gida-gida 73. Amma da ƙarshe sai annabi ya ce kullu hafin nayi, duk ƴan wuta ne. Na san mun yi sharhin wannan hadisin a wani karatu da muka yi, ba lalai ƴan wuta ne za su dawoma a wuta ba, ba lalai ba. Amma dai duk cikansu ƴan wuta ne, illa wahida, in ka cire kungiya daya da suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cece kungiyan cikin 73 sai yace shine waɗanda suke kan abin da nake kai ne sahabbai na ayi to da wannan sai aka ga kenan ashe sune alfirqatun najiya wato wannan waɗanda suke kan tafarkin abin da Annabi yake kashi da sahabbansa to sune alfirqatun najiya kungiyan da za ta ci nasara ta tsira daga wancan azaba na Allah subhanahu wataala wannan na daga cikin sunayen da ake kiran ahlus sunna dish to sannan kuma ana kiran su at-ta'ifatul mansura kungiyan da Allah zai taimake su shi kuma wannan yazo a cikin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada bayani cewa wato akwai wata kungiya wanda yake Allah zai taimake su duk wanda ya so ya tabar da su ko ya cuce su ko ya musu rufa-rufa ko ya damfare su ko ya kariya su da karfi ya kashe su ko ya hana tafiyan su na addini ba zai samu dama akan su ba daga nan kuma har tashin alkiyama la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafa ma ta'ati amrullahi wa mutazalik kungiya tana nan a cikin wannan al'umman kungiya ce ba za ta taba gushewa akan gaskiya ba tana nan ita duk yadda zamani ya kai ga canzawa duk yadda al'amura suka kai ga tannaki da wahala da kunci suna nan akan gaskiya la yaburhum man khazalahum wala man khalafahum duk wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba duk wanda ya nime tabar da su ba zai cutar da su ba hatta ya ace amrullahi wa hum kadhalik haka nan za su doge akan wannan ingantaccen tafarki har ya zuwa tashin alkiyama to annabi sai kira su at-ta'ifatul mansura kungiyan da Allah zai taimake su al-imam ahmad bin hanbal da aka tambaye shi su wane kenan sai yace to in ba ahlus sunna ba ake nufi ai su manzon Allah ke nufi wannan ya sanya ake kiran su ahlus sunna da at-ta'ifatul mansura wato ainihin kungiyan da Allah subhanahu wataala zai ci gaba da taimakon su daga nan har tashin alkiyama kisa da sara da suka da bice da kulli da bata musu suna duk ba zai cuta da tafiyan sunna ba tana nan tana tafiya daga nan har tashin alkiyama kuma zaka ganta galibin inda zaka ga an je ana yin ta tsoraru suke yin ta ko kuma sukan fara daga daya biyu ana hantara ana mantaran su amma kuma haka nan zaka ga da'awan sunna ta bunƙasa ta bayyana sai ka ga ma kuma har ta zo wanda bai jibinta kanshi da suna sunna mahari yana zama abin kunya a cikin al'umma to daga nan ne aka samu mata suna at-ta'ifatul mansura to shine ibnu taymiya sai ya kira wannan littafi yace fa hadha i'tiqadu ahli i'tiqadu firqatin najiya al-mansura ila qiyamis sa'a ahli sunnati wal jamaa sai ya kira ta da wannan sunan wanda wannan din yana daga cikin sunayen da malamai suke karanta wadansu malaman suna hada sunayen duka guda biyu sai su ce sunan wannan littafi al-aqidatul wasatiyya i'tiqadul firqatin najiya al-mansura ila qiyamis sa'a ahli sunnati wal jamaa sai su hada sunayen duka guda biyu to wannan yana da kyau mu fahimci wannan saboda mu gane menene asalin ma rubuta wannan littafi tambaya ne daya daga cikin manyan alqalan galin wasit radiyuddin al-wasiti yazo yi ma shaykhul islam ibn taymiya akan yadda abubuwa suka tabarbari a garin wasit kowa yana abin da ya ga dama a babin aqida kuma yana ganin wani shine abin da Allah subhanahu wataala yake so ya dire shi to da wannan tambaya shine sai shaykhul islam ibn taymiya sai ya rubuta mishi ainihin wannan littafi sai aka kira shi da suna al-aqidatu wasatiyya kamar yadda nake cewa kamar misali wasiqa zuwa ga mutanen garin wasit akan aqida il an gane waɗansu malaman ma zaka ga suna kawo cikin dalilan da ya sanya aka kira wannan al-aqida yarhamukallah wannan aqida al-aqidatu wasatiyya sai suna fassara shi da kaman al-aqidatu wasatiyya wasatiyya saboda ibnu taymiya ya tsakaita aqidan ahlus sunna a cikin kungiyoyi waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan khairul umuri awsaquha kamar da yazo a cikin hadisi to ibnu taymiya a cikin wannan littafi ya tattauna akan aqidan ahlus sunna da ya gwama su da sauran aqidoji miyagu sai kaga duk yadda aka kai aka komo aka kai aka dawo aqidan ahlus sunna za gan shi wasat yana tsakaitawa idan ka dauki in ka dauki a cikin al'amarin misali al'amarin sahabbai misali dauki al'amarin sahabbai sai kaga ahlus sunna sun zama wasat bainar rafida wan nasiba rafida sune masu zagin sahabban ai su tsine musu albarka su kuma nasiba masu zagin ahlul bait wajin saboda ɗan shi'a suna goyen bayan abin nan ahlul bait su kuma sai su zagi ahlul bait din sai su ɗebe musu albarka to kaga ahlus sunna suna kaunan ahlul bait kuma suna kaunan sauran sahabbai sai suka tsaya tsakiya ila an gane a cikin babin a'malul ibad aikace aikacen bayi sai ahlus sunna suka tsaya tsakiya tsakankanin murji'a da kuma qadariyya qadariyya sune suke ganin cewa kai bawa baka da wani al'amari baka da wani wayo ko dabara duk aikin da kai kawai haka nan Allah subhanahu wataala ya kaddara maka su kuma murji'a sai suka zo suka ce duk iya zunubin da kai ba zai cutar da kai a wurin afwan ba haka nake nufi in ce ba tsakankanin khawarij da murji'a khawarij sune suke ganin idan kai karamin laifi ka kafirta yanzu da mutum ya yi ƙarya shikenan ya zama kafiri da wani ya baka amana sai ka ci amana mutum ya zama kafiri da mutum da ya yi wani zunubi babban zunubi shikenan ya zama kafiri a gefe guda su kuma murji'a suka ce a'a ai in dai ka ce na yi imani to duk abin da ka yi imanin ka yana nan kamar sayyidina abubakar imanin ka yana nan kamar mala'ika jibril kaga wannan duka kungiyoyin bata ne ahlus sunna sai suka tsakaita suka ce a'a wanda ya nagartaccen aiki zai samu suna na imani sosai amma wanda ya saban Allah zai zama mummuni amma mai rauni imani to ire-iren waɗannan matsalolin da Sheikh Islam ya ta tattaunawa akan su a cikin wannan littafin to sai waɗansu suna fassara littafin da cewa al-aqidatul wasatiyya duk da kasancewa da dama daga cikin malamai sun yi raddin wannan sun ce ba abin da littafin ke nufi kenan ba wannan littafi yana da alaka ne da garin wasit ila an fahimta to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta dangane da shi wannan littafi sannan wannan littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wato yana da wani irin mahimmanci wanda sai in Allah ya haskaka ma bawa ya shiga cikin littafin a natsi to zai gane irin kiman da wannan littafin yake da shi wannan littafi duk da karancin shafukansa littafi ne wanda yake in ba mai sharhi ka samu ba in matani ne kawai zalla kamar yadda shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta shi duk bai wuce shafi 100 ba bai ma kai ba kila bai wuce shafi 100 ba yawwa in dai matanin ne matanin kawai dai wanda ba sharhi dauka ba sharhi ba wani tahqiqi ai duk bai wuce shafi ma kila 60 70 ba to amma Ibn Taymiyyah ya tattaro kusan kace duk abin da ke da alaka da aqida sai da ya tattauna akan shi duk abin da ke da alaka da aqida sai da ya tattauna akan shi sai dai ka komanta in aka ce ya tattauna akai kada kai tsammanin irin yanzu yadda muke sakin baki da tsawai ka taɗi mun karanta a cikin fadlul ilmi salaf inda su magabata na Allah ba sa taɗi da yawa ba sa taɗi amma sukan tabbatar da gaskiya kuma na Allah irin su sukan gane sakon da ke ciki na Allah yakan gane sakon da ke cikin takaitattun bayani wannan shine tafarkin dama magabata zaka ji an tambayi wani daga cikin babban malamin manya-manyan malaman salaf ina kaza ana yin kaza da kaza da kaza kawai sai ya ce ma sami'tuhu shikenan ya gama maganin shi ya gama bata wannan aikin cewa wannan aikin ban samu wani hadisi akai ba shikenan kar kai tsammanin sai ya ta kawo dogon bayani dan haka ka ga kawai ma sami'tuhu la aqulu bihi ire-iren waɗannan kalmomin su ne kalmomi na magabata. E ko a'a, ɗan taƙaitattun kalmomi ne, haka suke abin nan ɗinsu. To irin uslubin Shaikhul Islam Ibn Taymiyyah kenan. Ya tattauna akan mas'aloli masu zurfi, amma ta ƙarƙashin zurfin ilimi da yalwan ƙirji da sanin Allah. Su masana Allah kuma in suka ɗauka suka duba sai su gane saƙonnin da ke ƙarƙashin bayanin da ya kawo. Amma ƙila ba lalai ni ko kai idan muka ɗauka mu gane irin waɗannan saƙonnin ba. Saboda mene? Saboda ilimin bai ƙosar da mu ba, ba mu ƙoshi da shi ba. Sannan mai yiwuwa ƙila ba mu san Allah irin yadda su suka san Allah ba. Ƙila an gane. Misali akan wannan shi ne, idan ka je ka samu kowane mai fanni, ka same shi a fannin shi, akwai waɗansu irin terminologies da suke amfani da shi ba sai sun tsaya suna bayani ba. Ko ba haka ba ne? Idan ka je gurin wani likita, kawai waɗansu kalma zai gaya maka, misali, ai wannan cutan, misali, kaza, kawai sai ya ɗan faɗi wani ramzi, wani take, ai wannan cutan CB ne, misali. Meye CB? Kun gani? To, kai ne sai ka tsaya ka bayyana, shi ko ɗan uwan shi likita ya riga ya gane saƙon. Ya riga ya gane saƙon. Rannan wani likita yana faɗin cewa a je a yi kaza sai faɗo insu kalmomi a inda suke su. Sai nake tambayan likita, wani likita da ke gefe, na ce mene yake nan yake nufi? Sai ce yana nufin, ina irin CS ɗin nan da ake wa mata. Shi ne sai ya faɗe shi da sunan shi sosai. Amma mu kawai aka ce CS kawai abinda muka sani shi kenan. To amma me CS ɗin? Ila kun gane. To haka ne idan ka je gurin injiniyoyi su ma suna da irin wannan. Yanzu irin su Malam Aliyu Balarabe in ya ɗauko wata kalma kawai zai faɗi kaza ne. Da shi da ire-iren shi sun gane abin da suke ake nufi. To haka nan wannan duk wani masanin ilimi ya san irin wannan. Yawwa idan malaman tajwidi suka zo kana cikin karatu suka ce tarqiq, kawai sun gane abin da ake nufi. Kai kuma sai ka ci ganto tarqiq, tarqiq in ma ka iya larabci to tarqiq kasirantawa kenan, siriri kenan. Me ma'anan shi? Su ko sun gane abin da suke nufi? Kila an gane maganan da kyau. Misali an ce a ce wani yazo zai karanta wata aya haka sai ya kaurar wata kalma wacce take ba ta da kauri. In ya ce mishi raqiq, to shi ya gane abin da ake nufi, amma kila ɗan wanda ke zaune a gefe ba lalai gane ba. To Ibn Taymiyyah dai abin da yake so in kawo a nan, ya tattauna akan mas'aloli ta aƙida. Kusan babu abin da bai taɓa ba. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. Ya taɓe shi da irin uslubinsu na magabata. Wanda idan ka ɗauki littafin za ga a farko ya yi magana akan usulul iman jumlatan, sannan sai ya fara tafsir, sai da ya ɗauko abin nan usul rukunnan imani guda shida, an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi, ya kawo su a jumlace, sannan sai ya fara yin su filla-filla. To a wurin fafayyace su ɗin nan, to a nan za ka samu zurfin ilimi da yawa. Ya tattauna a kan abin da ke da alaƙa da karamomi na waliyai, wanda za ka ga wannan matsalan tana daga cikin matsalolin da ana ta gwagwagwa a kanta. Wannan ya ce ai karamin waliyi ne, wannan ya ce ma ƙarya ne, wannan ya ce kaza. To wai shin waliyan nan babu su ne? Akwai waliyai. Shin waliyan nan ba su da karamomin ne? Akwai karamomin waliyai. Karama ita ce wata irin, idan ka ga abokan abu biyu ne ko uku, in haƙin annabawa ne sai a ce mu'jiza. In ka san ma'anan mu'jiza, wani khariqul lil 'ada, wata ɗabi'a ce wacce take ta saba ma abin da aka sani al'ada, da Allah ke bayyanar da ita a hannun wani annabi ko wani manzo. wanda yake kuma zai iya yin takara da ita. Kun gane? Wata irin ɗabi'a ce wata ta saba ma al'ada, abinda aka san ana gudanar da rayuwa a kanta, to sai Allah ya bayyana da wata ɗabi'a a hannun wani annabi ko wani manzo wanda ta saba ma wannan abin da aka sani, sannan kuma wannan zai iya yin takara da ita, ya nuna annabi. Kamar irin yadda annabi Musa ya rika takara da sandan da Allah ya bashi a gaban Fir'auna, ku sake na ku sandan ne ma in sake nawa, ai takara ne, ila an gane. Ko kuma taguwar annabi Salih, takara ya yi da ita, to irin wannan ita ake kira mu'jiza. To a cikin haƙƙin waliyan Allah kuma wanda su ba annabawa ba ne, shi ne Allah zai ba su wata irin khariqul lil'ada, abu ne wanda yake a ɗabi'an gudanar da rayuwa ba santa ba, ba haka ake yi ba, ba haka ake yi ba. Amma kuma shi wanda aka ba ɗin bai iya takara da ita, shi ma kawai Allah kan bayyana wannan a hannunsa ne ba tare da masaniyansa ba. Da zaran ya ce maka zai takara da ita, to ya koma dujjal, ya koma shaiɗani, saboda ya nuna kenan kamar an sanar da shi cewa yana da wani wata karama kuma ya takara da ita. To wannan a haƙƙin annabawa kaɗai ake samu. Da haka shi wali Allah ne zai bayyanar da wani al'amari a hannunsa wanda ya sha bamban da abin da aka sani, kuma sannan ba zai iya takara ba, don shi ma bai san wannan karaman za ta bayyana ba, sai bayan da ta bayyana ne sannan yake iya gane. Ila an gane. To Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna akan karamomin waliyai a cikin wannan littafi, ya tabbatar da karamomin waliyai, har ya buga misalai ma na irin karamomin waliyai, ya buga misali da Ashabul Kahfi, ya buga littafi da misali da Ashabul Kahfi. Karama ce ta waliyai, ka kwanta kai baccin shekara 300 har da tara, kuma wata gata shine wata rashamsa idza tala'at tazawara an kafin zata lamin wa idza gharabat taqarruhum zata shimal, ai daraja ce wai har Allah yana daidaita musu yadda ma suke da bukatuwan hasken rana, wannan vitamin din da ake samu a cikin hasken rana Allah ya daidaita musu yadda suke samu. Sannan bayan wannan wani qallibuhum zata lamin wa zata shimal, in lokacin da suke da bukatun kwanciya da dama ne Allah ya juyar da su su kwanta da dama, in lokacin da daman ta gaji ya juyar da su su koma hagu, kuma mutuwa fa suka yi. Kaga wannan la shakka wali takan irin abin da ya samu nana Maryam, kullama da dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqan, duk lokacin da annabi zakariya shiga dakin nana Maryam sai ga kawai gayi nan abinci iri-iri, abinci na alfarma. Akwai lokutan da yake za ka gaba a samun kaza da kaza da kaza, amma duk in ya shiga ɗakin na nana Maryam ko sai ya gan shi a cikin ɗakin, kuma babu wanda ke shiga ɗakin sai shi kaɗai. Kaga shi annabin Allah ne, sai dai tambaye ta anna laki hadha, wata amsa ta bashi huwa min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. To irin tagomashin da Allah ya yi ma wannan waliya shine ma shi ya karfafa zuciyar shi ma to bari in roki Allah ne ma ya banɗa. Malaman tafsiri da dama suka ce ya kai shekara 120 da wani abu, matarsa ta kai shekara 90 ko 100 a lokacin nan, baya ga makasancin shekara 100 ita dama can bakarariya ce ba ta haihuwa. Amma irin abin da Allah ya yi ma wannan waliya shi ya karfafa zuciyar annabi Zakariya ya roki Allah shi ma ba shi da. To kaga akwai karamomin waliyai, ya Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna akai a cikin wannan littafin. Sannan ya tattauna akan abin da ke da alaka da shugabanni, mu'amala tsakankanin shugabanni da mabiya, menene matafiyar gaskiya aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa akan al'amarin shugabanni. Ya kawo bayani akan shugabanni da irin abin da Allah ya dora musu na haƙuƙa da wajabcinsa tsare shi, da irin abin da Allah ya dora akan mabiya na nasiha ga shugabanni. Nasiha shine a nufaci shugabanni da alkhairi, ayi musu addu'a ta alkhairi, ayi musu da'a cikin duk abin da yake ba saban Allah bane, kuma wajibi ka bi su kai jihadi tare da su. In sallah ne, in shugaba yana fitowa sallah, wajibi ka bi shi sallah, ba za ka fito na fito da shi ba, ba za ka dauki makami akan shugaba ba, ba za ka tsine mishi, ba za ka fallasa shi, ka bata shi, ka ja hankalin mutane akan ayi mishi bori ba. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna akan wannan, sannan ya tattauna akan wato ɗabi'u na ukhuwa imaniya. Duk da wannan a zahiri za ga ba shi da alaka da aqida, ba shi da alaka da aqida, ya dawo cikin mu'amala. Amma kamar yadda ne bayani, idan aqida ta zauna a cikin zuciya, dole ne a ga tasirin ta cikin mu'amala. Bai taɓa yiwuwa a ce ga wani ya koshi da aqidan Ahlus Sunna kuma yana da mummunan ɗabi'a, ba sa haɗuwa. Jama'a mu gane wannan, ba sa haɗuwa. Ba wai koshi ne da aqida ya zama mutum wai baya kunyan uban kowa ba, shi zai iya gaya ma kowa magana. Me yasa shi salafi ne, ai su ne salafawa, shi yasa ba sa kunyan kowa, ba sa jin nauyin kowa, duk abin da ya kama su faɗi za su faɗi. Kaga waɗansu da malamai ma, amma kaga suna karatu suna batsa batsan kololuwan batsa, ko a majalisin ɗan iska ake wannan za a ce an yi batsa. Ballantana majalisi wani Ahlus Sunna mutum ya ɗauko batsa da iskanci yana faɗi, me yasa wasu salafawa ne su ba sa kunyin faɗin gaskiya? Wallahi ba haka manzo Allah ke yi ba, ba haka sabban shi suke yi ba. So nawa Qur'ani ke kawo kalmomi na suturtawa a cikin abin da yake ana jin kunyan faɗi? Min qabli ayyata masa, ka fassara wannan a gaban shirikinka, ka fassara a gaban yara, ka fassara a gaban kowa, in ba ka kwakulo abin da ke karkashin wannan ba, san san inda aka sa gaba ba. Ko misali min qabli ayyata masa falam ma tagashaha, kaga waɗansu kalmomi masu cike da kunya. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi, amma sai ka goni ya zauna wai a majalisi yana ƙaƙon batsa da iskanci, wai kuma duk anan wai shi salafi ne, bai kunyan kowa, bai kunyan faɗin kaza da kaza da kaza. Kaga wannan ba ɗabi'ar mutanen kirki ba ne, ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba. Idan aqidanka ta zauna a cikin zuciyanka, to kunya zai lullube ta. Kuma akwai ababen da a iya faɗi, amma wuri yana hukunta ba za a faɗi wannan ba, sai a yi shiru. Amma za ga wani zai zagi wanda ya ga dama, zai bata wanda ya ga dama, zai batsan da ya ga dama, kuma me yasa wai yanzu duk yanzu yana kan sunna ne shi? Wannan ba tafarkin sunna ba ne. Sai an gane abin da nake nufi da kyau, ba ta farkin sunna ba ne. Shi yasa akwai ɗan sirrin ɗabi'u da mutane suke yi, wannan yana alamta maka cewa ba su gane aqidan Ahlus Sunna ba, ko sun gane to ba su gane duka ba. Waɗansu ɗabi'u waɗanda suka ci karo da tada na manzon Allah da sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama wa ridwanullahi anis sahaba, da haka akwai irin waɗannan. Akwai ɗabi'u irin nasu kawaici, kaga ba a yi daidai ba, ba daidai ba ne ka zo ka yi fallasa, ɗaga ƙafa ba da hanzari, ire-iren waɗannan abubuwan duk suna daga cikin abubuwan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattauna a kansu, wanda a kan al'amarin akhlaq, ɗabi'u na Ahlus Sunna, ba kawai maganan wai aqida ba ce, akwai ɗabi'u duk Ibn Taymiyyah ya tattaura a kai. Ɗabi'u na Ahlus Sunna da kuma irin yanayin mu'amaloli, ya tattauna akan mu'amalan 'ya'ya da iyaye, ya tattauna akan wannan. ya tattauna akan makwabtaka da haƙoƙan makwabtaka da ire-iren waɗannan abubuwan da suke da alaƙa da mu'amala wanda idan aqida ta inganta waɗannan ba su to da aqidanka da komai kuma ka zaka je wuta mutum zai je wuta kuma ga kuma aqida ta inganta dan ba aqida kadai Allah ya aiko annabi da shi ba ya aiko shi da aqida la shakka shine jagora kuma ya aiko shi da dabi'a shi yasa ka lura da surorin makka zaka ga babban sakon da ke ciki batun imani ne da batun dabi'a duk ka dauki surorin makka zaka ga manyan sakonin da suke san su isar imani kaman usulul imani da Allah da ranar tashin alkiyama musamman waɗannan guda biyu musamman duka da sauran rukunin imani amma musamman waɗannan guda biyu imani da Allah da ranar tashin alkiyama da sauran abin nan din rukunin to sai kuma kaga surorin sun maida hankali akan dabi'u masu kyau duk suran maka da ka samu ka je ka same ta haka zaka ganta sai kuma a ƙarshe sai kaga tana magana akan sakamako akan aiki ranar tashin alkiyama kamar yadda muka faɗi sakamako akan aiki dauke suratul qalam bismillah dauke suratul haq tun daga mulk dauki qalam dauki haqa dauki ma'arij dauki nuh duk akan wannan abubuwan suke magana dauki muzammil dauki muddathir dauki qiyama duk surori ne wanda yake na makka dauki amma dauki nazi'a dauki abasa dauki idza sama'un faqarat idza sama'un shaqqat duk surori ne na makka kuma sakon da suke bayani akai kenan gyara imani jatta dabi'u bayani akan tashin alqiyama da sakamako akan aikace-aikacen bayi. To kenan baya ga ingancin aqida dole kuma dabi'a ta kyautata. Ibn Taymiyyah ya tattauna akai. Sannan ya kawo darajojin addini. Ya tattauna akan darajojin addini wanda yake so kuma ana samun su ne kadai a cikin ahlus sunna. Darajojin addini duk wata falala da kaji an faɗi a cikin addini wanda ya kaza yana da daraja iri kaza yana da falala iri kaza ana samun ta ne a cikin ahlus sunna suna da fassara biyu akwai can fassara ta magabata can idan suka ce ahlus sunna suna nufin kishiyan shi'a duk wanda ba dan shi'a ba yana cikin ahlus sunna kun gani a fassarar magabata can na farko tabi'ut tabi'in wa atba'ihim idan suka ce ahlus sunna kawai wannan ba dan shi'a bane kawai ahlus sunna waye kishiyan su shi'a fassarar farko kenan a irin wannan ne zaka ga sai ka ji an ce maka asha'ira ma ahlus sunna ne asha'ira sai kaji an ce maka mu'tazila ma ahlus sunna ne sai kaji an ce maka sufiya yan dariqu ma duk ahlus sunna ne kuma zaka ko yan dariqun yan suna kiran kansu ahlus sunna ne zaka ji malaman su a radio suna fadin mu ahlus sunna kar ka ce kaji makaryata ba ƙarya suke yi ba haka yake a wurin magabata daga atba'ut tabi'in haka suke kira in suka ce ahlus sunna kawai wanda yake ba dan shi'a to fassara ta biyu wanda yake ita kuma daga baya ne ta zo lokacin da bid'o'i kuma suka cika addinin da kirkire akwai ma abubuwa na kafirci amma duk da sunan rigan ahlus sunna sai kuma ahlus sunna suka ga dole a zo a tantance saboda yanzu idan ka ce ma ɗalibinka ka bi tafarkin ahlus sunna sai wani ba ash'ari ya zo ya dasa mishi aqidan ash'ariyanci sai ya ce wannan ita ce aqidan ahlus sunna shi dalibin zai ce ai malami na ce mun bi aqidan ahlus sunna bayan kuma aqidan bata ne kun gane yawwa kamar yadda mai tabbatar da gaskiya zai ce mu ahlus sunna, haka ma yan tariqa za su ce mu ahlus sunna, yan qalaqata ma su ce mu ahlus sunna, yan boko haram su ce mu ahlus sunna. Shi yasa maki sunan su ai menene ahlus sunnati wal jihad ko yau jama'atu ahlus sunnati wal jihad su ma ahlus sunna ne. To kaga ahlus sunnan ku sunnan kuma kenan ta ci kudi da wadansu abubuwa. Daga lokacin nan ne sai malamai na ahlus sunna na baya-baya sai suka tantance shekara kamar kusan 2000 da suka gabata, ba wai ne yau nake maka tadi ba, dan kafin zamanin Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ne sai suka tantance. To yanzu fa in aka ce ahlus sunna, duk wani wanda yake kan kungiyar bid'a fa a fitar da shi daga cikin wannan, saboda sunnan ta fito sosai madaranta, ta fito da alkhairanta da albarkatunta, ta fito cikin kwalliyanta da kuma ainihin kimanta. Dan haka idan aka ce ahlus sunna shine waɗanda suke bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aqidansa da dabi'unsa da ibadunsa da mu'amalolinsa, kuma ba su kauce akan wannan ba. Dan haka su ne ahlus sunna. Da wannan duk zaka cire tarkacin kungiyoyin bid'a, khawarij, murji'a, qadariyya, mu'tazila, wa'annan sabbin kungiyoyi da suke kirkiro ake kirkiro su ma har yanzu a yau dinnan, daga nan kuma har tashin alkiyama haka nan za a ci kirkiro su ana raba su da wadansu iyayensu. Usul din dai ba su wuce guda biyar ba, kamar da al-Imam al-Barbahari ya kawo a cikin sharh sunna, amma akwai wadanda za a ci kirkiro su kuma suna tarabuwa da wadannan kungiyoyin, suna tarabuwa da su. Kaga wannan ya dauko a cikin aqidan Shi'a, ya dauko a cikin qadariyya, shi ma fitar da nashi kungiya. Yanzu misali, bari mu ba ku misali idan ka gane abin da nake nufi. Lokacin da aka fara Boko Haram a garin nan, a kasan nan, wanda shugaban Boko Haram sananne ne, to a ƙarƙashin wannan shugabancin nasa kungiyoyin da kuma suka rarrabu suna da yawa. Kaga mutanen da suka fito ƴan Niger din nan, ai gudgudin Boko Haram ne na Maiduguri. A ciki suka fitar da tasu aqidan, suka kafirta shugaban nasu, suka ce shi ma ya kafirta tunda yana nan zaune a gari bai hijira ba, shine sai suka hijira su sai suka koma Niger. To akwai ire-iren su da yawa. To haka zaka ga kungiyoyin bata suna ta hayayyafa, suna ta hayayyafa, suna ta hayayyafa, tunda dama ba asali suke da shi ba, kawai abin nan din kirkiro aqidin ya takaita ne akan zukatan daidaiku. To dan haka idan ka ji an batu akan darajoji a cikin addini, ana batun a cikin ahlus sunna ne kawai. Ahlus sunna kuma na wannan fassara na ƙarshen nan ba fassara na biyun nan ba. Wani na iya duk da yake, bari mu bar wannan matsala kar ta zama wata abin nan. Ku dai gane abin da nake yi, inda kaji an faɗi daraja a cikin addini, to ana nufin kawai a cikin ahlus sunna take. Duk darajar da ka ganta ba a cikin ahlus sunna ba daraja ba ce. Ko dai shedanci ko kuma wani abu da Allah ke farar da shi saboda ya kuma tabbatar da wata aqidan da ita ce kuma ahlus sunna suka gina akai. Kana iya ganin wani tantirin dan bid'a sai ya mutu ranar Juma'a, yayi shahada kenan, kun gane batun da kyau. Amma to me yasa Allah kuma ya karbi rayuwar shirin Juma'a? Saboda ya rufe maka kofa kar ka rika yanke mutane hukuncin da wuta da aljantun kai kana duniya, ba kidan ahlus sunna bane. Kuma kana iya ganin ga wani malami na Allah amma kuma ya mutu ranar Lahadi. Misali, a gidan shi ma ba a gurin jihadi ba. Me yasa? Saboda ka bar al'amarin bayi ga Allah. In ba nasu ya zo ce wani dan wuta ne ba, kowa na dan aljanna ne, to ka bar al'amarin a hannun Allah. Kar ka rika ma Allah shishigi. Yana daga cikin aqidan ahlus sunna. Wanda ya mutu akan kafirci wannan qat'an dan wuta ne. Wanda ya mutu shi kuma akan manya-manyan laifuffuka da zunubai, me hukuncin sa? Amruhu ila Allah. Amma ana miki tsoron ukubar Allah da azaban sa. Amma baka isa ka bigi kirje ka ce wani ya mutu wallahi dan wuta ne. kila an gane kila wani ya je sata anan ne ya fadi ya mutu amruhu ila Allah kila wata karuwa hotel ma ta je tana cikin zina ta mutu me hukuncin ta amruha ila Allah kai baka isa ka yanki wato kai rantsuwa akan Allah ba ai mun karanta a cikin kitabut tauhid a cikin wani babi da wani bawan Allah duk in zai wuce zai ga wani mabannaci yace wani ka ji tsoron Allah ka daina abin da kake yi sai yace to najije ka naji karshe dai sai yace mishi wai kai Allah ne aiko ka ga mu wannan magana da yaji maganar ce mishi gingirin gimme yace wallahi la yaghfiru li fulan Allah ba zai gafarta maka ba nan take Allah yayi wahayi ga annabin wannan zamani man alladhi yata'alla alayya wa yaqulu wallahu la yaghfiru li fulan faqad ghafarta lahu wa habata amalihi Allah ce wa yake rantsuwa a kaina yace ba zan gafarta ma wani ba to na gafarta mai kai kuma na bata na ta aiki ce ni to shi yasa bayi kakka shiga tsakankanin su da Allah mahaliccin su abadan da Allah zai iya gafarta ma bayi ta sanadiyan shi suna da yawa suna da yawa akwai wata karuwa manzo Allah ya bada labarin ta kare ta tausaya ma kare ka ji dubin ganta lalle irin kare ba wai ta tausaya ma raƙumi bane ballanta na kace shi mummuni ne kare ta tausaya ma ta bashi ruwa kuma a cikin hadisi ba a ce ta daina kafirci ba a ce ta daina abin nan karuwancin ta ba amma manzon Allah ya bada labarin cewa Allah ya gode mata kuma ya shigar da ita aljanna ila mun fahimta dan haka ba a tsoma baki tsakankanin bayi da Allah wannan bai kore a rayuwar duniya a cikin abin da ka sani ka ce duk wanda ya zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa zai shiga wuta duk wanda ya kaza ga hukuncin shi duk wanda ya kaza ga hukuncin shi nasu ya tabbatar to amma yanzu wannan mutumin yayi wannan abin kuma ya mutu to tabbas Allah zai mishi ukuba ko ba zai yi ba ba haƙinka bane kai dai ka tsoratar da bayi cewa kar ku yi kaza domin akwai ukuban Allah a ciki akwai azaban Allah a ciki akwai fushin Allah a ciki to yanzu ga wani yayi ya mutu to ina hukuncin shi a wannan al'amarin shi na gurin Allah ba haƙinka bane ka tantance ka ce ai wani kaza wani ba kaza ba wai da abin da nake so in kawo a gaban farko shine littafin nan na al-aqidatu wasatiyya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya tattara aqidoji da duk abin da ke da alaka da aqida da kuma mafi yawan abin da ke da alaka da ibadu da mu'amaloli ya tattauna a kansu yana daga cikin mizan wannan littafi sannan cikin alfanun wannan littafin shine Ibn Taymiyyah da ya rika amfani da kalmomi masu sauki kalmomi masu sauki ko karamin dalibi inda din ya karanta ya gane ma'anan kalmomin ko da bai gane zurfin sakonnin da ke karkashi ba zai gane bai tsananta kalmomi ya dauko irin kalmomin nan na philosophers falasifa ai rika amfani da waɗansu kalmomi masu wahalan fahimta ba bai wannan ba sai dauko kalmomi masu sauki kware da gaske wannan yana daga cikin alfanun wannan littafi sannan cikin alfanun wannan littafi irin yadda Ibn Taymiyyah ya rika zubar gadan hujjojin Qur'ani da Sunna wato duk masalan da ya dauka in yana son ya tabbatar da sifa ta magana da Allah irin yadda yake kawo ayoyin Al-Qur'ani mai girma da hadisai to abin zai burge ka zai baka sha'awa kuma dama akan haka aka gina aqidan Ahlus Sunnah wal Jama'a akan Qur'ani ne da Sunna cikin falalolin wannan littafi shine Ibn Taymiyyah har ya rika kafa hujja da hujjoji na hankali akwai wanda yake hujja ta Qur'ani da Sunna baya gane ta amma in ya gamsu da hujja ta hankali to sai kuma ka ce shi to dama a gashi shi Qur'ani ya faɗi to wannan sai ya zama shi tartar ya gane sakon da ke ciki in muka shiga cikin littafin muka yi hakuri zaka ga inda Ibn Taymiyyah zai dauko yana kafa hujja musamman da yazo bayani akan uluwallahi ala khalqihi yadda Allah ya daukaka a birbishin halittu ga baki daya bayan ya kawo nassosan Qur'ani da Sunna sai kuma ya rika kawo hujjoji na hankali waɗanda suke nuni akan cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita a birbishin al'arshi sannan Ibn Taymiyyah wato imam ne daga cikin a'immatu salaf a'immatu ahli sunna shi yasa har kalmomin da zai rika amfani da shi akwai dan kalmomi da ake amfani da su yan baya baya suna amfani da su amma ibnu taymiya shi bai amfani da su in kaga mai amfani da su a wadansu littafansa sai domin ya raddi kamar idan ka dauki littafin shi wannan minhaju menene wannan ne shi annan minhaju sunna zaga zai rika amfani da wadansu kalmomi saboda ya raddi ga masu irin wadannan aqida in ba da wannan kalmomin ya amfani ba za su gane sakon ba ko dar wata aral aqal wan naqal wanda ya raddi akan falsafa ya rika amfani da irin terminologies din su kalmomin da sanannu ne a wurin su to sai a dauko kalmomin da ibarorin a tattauna akan su kuma a yi maka raddi da su amma a wannan littafi ibnu taymiya ya rika amfani da kalmomi ne irin na magabata kamar misali ya rika amfani da kalman tahrif maimakon ya rika amfani da kalman ta'wil ta'wil daga baya baya yazo amma kalman tahrif shine tabi'i da tabi'u tabi'in da suka sai su ya rika amfani da su ko kalman tamthil maimakon tashbih domin shi qur'ani ya kawo sai ya rika amfani da kalman tamthil da ire-iren waɗannan kalmomin to wannan yana daga cikin mizan wannan littafin yana daga cikin mizan wannan littafi irin yadda ibnu taymiya ya rika tsoratarwa akan kungiyoyin da suka saba ma tafarkin magabata jahmiya qadariya jabariya da sauran kungiyoyin da yake idan muka hakuri duk zamu ji su a cikin wannan littafi sannan kuma a cikin kamar yadda muka shinkida farko ibnu taymiya ya tattauna akan wasatiyya na aqidan ahlus sunna komi ka dauka ahlus sunna suna tsakaitawa ne tsakiya suke saboda nan ne daraja take wato bainal ifrat wat tafriq wa bainal ghulu wal jafa ba sa wuce wuri ba kuma sa ci baya ba sa zurfafawa ba sa takaitawa da haka kullun su suna tsakiya ne ahlus sunna ya tattauna akan wannan sannan kuma irin yadda yake ya takaita littafin a takaitan takaitawa zaka karanta shi cikin sauki ka gane cikin sauki kuma kai bayani cikin sauki wannan yana daga cikin miza na wannan littafi na Sheikhul Islam Ibnu Taymiya ala ayi hal dai kawai dan wannan shintida ne kafin mu shiga cikin littafin din ka hararo irin abin da Sheikhul Islam Ibnu Taymiya ta tauna a cikin wannan littafi na shi ne albarka wanda muke roƙon Allah cikin falalansa da rahamansa Allah ka amfana da mu da duk ilimin da ke cikin wannan littafi Allah ka aqidantar da mu da aqidan ahlus sunna mu rayu akan ta mu mutu akan ta gobe kiyama kuma Allah ka sanya mu tashi tare da shugaban ahlus sunna shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure da wanda ma zamu yi nan gaba Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama wa lafiya idan akwai tambaya daya to in babu shikenan sai mu karkare sai mu rufe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك